الله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيوه كان وتا شدة وتا المحرم شدة ga watan al-Muharram shekara ta 1440 hijriya wanda shine ya dace da 16 ga watan 9 shekara ta 2018 miladiya da ikon Allah da taimakon sa muna kan darasi na 14 a cikin wannan littafi mai albarka na Mukhtasar Zadul Ma'ad na Sheikh Da'wah Islamiyya Muhammad ibn Abdul Wahhab wanda yake tilkhisin littafin Zadul Ma'ad na Ibn al-Qayyim Allah ya masa rahama. Hay yanzu dai muna magana akan sallah. Yau zamu tashi a gabar magana da yake kawo mana addu'o'in da aka tabbatar aka ruwaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin su. Mala yake cewa wa kana yad'u fi salatihi فيقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم يتي وكان يقول في صلاته أيضا اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في داري وبارك لي فيما رزقتني وكان يقول اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك الشكر نعمتك وحسن عبادتك وأسألك قلبا سليما وأسألك لسانا صادقا وأسألك من خير ما تعلم وأعوذ بك من شر ما تعلم وأستغفرك لما تعلم. ما لقيتي أبن داكر ويتو النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينأي أبا ينتهي يا كسن شينا روبان الله يا الله إني أعوذ بك من عذاب القبر كل سيدين بي صلى الله كل القوارين إما ذا الله يا صلى sai ya roki wa Allah wannan addu'ar Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr ya Allah ka tsare ni daga azabar qabari wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ina neman ka tsare ni daga fitinar shafan dujal wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati ina neman ka tsare ni daga fitinar rayuwa da kuma ta mutuwa اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم يا الله إنا نيمان كتريني دقا أيكة ليفي والمغرم دكما شمباشي وانا أدوار كل النبي صلى الله عليه وسلم إذن ياي صلى إن ياي تهيات أرشينا روغان الله وأنا أبوبوا إذن الله يكبت الدكي daga waɗannan abubuwa ka samu kubuta a rayuwa. Hadisin yana tabbatar mana lalle akwai azabar kabari, lalle akwai azabar kabari, lalle annabi ya nemi Allah ya tsare shi daga azabar kabari. Hadisan da suka zo suke magana akan azabar kabari hadisai ne mutawatirai, babu shakka akan lamarin su. Allah ka samu cika da imani, saboda hadarin da ke cikin kabari shi yasa kullum annabi sai ya nemi tsari da azaba a cikin sa. Sannan kuma yace akwai fitinar dujal, ita ma fitina ce da za ta gamu da bawa a ƙarshen rayuwa. Yana daga cikin alamomin tashin alkiyama bayyanar dujal, fitina ce dujal. babbar fitina ba karamar fitina ba wanda tana wawashe imanin wasu ta tafi da su idan yazo bayyana yakan tafi da wasu wasu kuma Allah yana kubutar da su shine aka ce ka nemi Allah ya tsare ka in har ka kai lokacin wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat ina neman ka tsare daga fitinar rayuwa Allah yakan jarrabi mutum da fitintunu na rayuwa sai ka ji ka ai wani ya fada cikin fitina to ka nemi Allah ya kubutar da kai kar ka zama abun buga misali cewa kana cikin fitina wadanda suke cikin fitinar rayuwa za su gaya maka fitinar rayuwa wani da ka ji bala'in da ya fada za ka ce taf lalle wani ya fada cikin fitina ta rayuwa to yana cikin ni'imar da ubangiji zai yi maka Allah ya sa ka yi rayuwa mai kyau baka cikin fitina duk bala'in da wani dan adam zai yi Allah ya kubutar da kai sannan akwai fitina ta mutuwa abinda zai samu mutum bayan ya kwanta a kabarinsa da abinda zai samu mutum bayan an tashi a kabari an yi hisabi ranar tashi alkiyama ka nemi tun yanzu Allah ya tsare ka kafin abin ya same ka yace kuma ya Allah ina neman ka tsare daga yawan laifi zunubi da bashi yawan laifi yawan sako abinda zaka yi a rubuta ma al-ism zunubi dan idan Allah ya kare ka sai kaga baka sha'awar sako yana daga cikin ni'imar da Allah yake wa bayinsa sai kaga ya sama kyamar saba masa duk abinda aka ce saban Allah ne sai kaga baka san shi yana daga cikin fitina ta rayuwa shine mutum yaji yana sha'awar ya saba wa Allah yana sha'awar ya saba wa Ubangiji duk lokacin da mutum ya wayi gari yana sha'awar ya saba wa Allah to kaga wannan yana cikin tashin hankali dan ko zai ta yi shedan zai ta zuga shi wal maghrib bashi larura ce bashi fitina ce musamman a irin yanayi da ake ciki na kunci manzo Allah yana neman Allah ya tsare shi aka ce mai bashi ta dalilin bashi zai iya sa mutum ya yi ƙarya lokacin biya ya yi ba yi da abin da zai biya sai ya yi ƙarya ko kuma yana da abin da zai biya ɗin amma ya lissafa wannan kuɗi nasa da zai yi amfani da su akan wani abu ba don biyan bashi ba sai ya yi ƙarya sannan duk wanda yake da bashi akan sa yana cikin ƙasƙanci ta dalilin bashi ne duk darajar da kake da ita sai a wulakanta ka a zo a naɗe mutum yana cikin mutuncinsa cikin iyalinsa saboda ka ce wani bashi ya zai turo jami'an tsaro su zo su wulakanta ka kuma in an zo biyan bashin ba za a ware kuɗin wulakancin da aka maka ba akwai wanda aka zo wallahi cikin dare suka zo ya kukkule gidansa saboda tsabar wulakanci da rashin bin doka irin ta ƙasar nan ba faɗan fashi ne da makami ba amma ka san ta ina suka shiga gidansa ta rufin kwano kawai sai dai ya ji jami'an tsaro sun zo da kayan aiki da tsani suka hau aka ɓare kwanan aka fasa silin ɗin suka dira ɓaf sai dai ya ga baƙi suna durowa ta kan kwano aka kama shi aka fitar da shi aka mammangare shi aka mai duk abin da za a yi mai aka tafi da shi saboda me saboda ya ci bashin mutane akan bashi ne wanda bai kai ya kawo ba zai zo ya zage ka kuma idan ka zo biyan bashin ba za a cire zagin da ya maka ba ka zago a banza akan bashi wanda bai kai ya kawo ba zai ja ka a ƙasa zai tuzartar da kai wannan matsalar bashi ta duniya kenan ya ja maka kaskanci a cikin iyalanka bashi ya ja maka kaskanci a cikin abokananka bashi ya hana ka zuwa inda kake so ka je saboda akwai bashi a kanka saboda hadarin bashi ba malaman fiqihu ba suka bada dama wanda ake bin su bashi yana jin tsoron kar a kama shi ko bai je sallar jami'i ba ma bai da laifi in yana jin tsoron in yaje sallar nan za a kama shi saboda kada a kama shi a wulakanta shi akan bashi ta dalilin bashi ne annabi yake faɗa cewa Allah ka kiyaye mu Allah ka kiyaye mu yace ku yi kokari ku biya basukan da suke kanku saboda duk wanda ake bin sa bashi bai zai shiga aljanna ba sai an biya bashin da ake bin sa duk masifar da zata yi maka gate ta hana ka shiga gidan aljanna komin sallaka da ibadarka da karatun qur'aninka kana gadara kana sallah kana zikiri kana hailala kana waye amma akwai haƙƙin mutane akan ka kuma ka ki ka biya to ko ka je aljanna ko ka cancanta ka shiga aljanna bara a bar ka shiga ba sai ka biya wannan bashi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an yi lokacin da in yazo zai yi mutum sallah sai ya ce a tambaya akwai bashi a kansa idan akwai bashi a kansa sai ya kauce ya ce sai kun biya mai an yi kuma lokacin da yake biya lokacin da musulunci yake da ƙarfi yake da wadata ya biya bashi in akwai bashi a kan mutum sai ya ce to a zo in biya lokacin da wadatar ta ja kuma sai ya ja baya annabi ya kiyaye maka sallah saboda bashin da yake kanka amma kar ku manta yau bashi wanda ya isa ne ma yake neman bashi a bashi wani mutum yana gaya mun yace a garin su a ƙauye ne yace wallahi tallahi malam in larura ta kama ka a garin nan ta 3,000 da zaka kai iyalinka tana nakuda ko 5,000 sai ka kara ɗaya garin nan karaf ka cab a matsayinka na talaka ba wanda zai baka yace 5,000 wallahi sai dai mataka ta mutu saboda tsabar talauci to wannan da ɗan dama dama ma in za ka nema in Allah ya san in ka karɓa ba za ka biya ba za ka handame ne gwanda ma ka nema a hana ka ne to yau ku duba yanda muke cika shagunanmu da bashi yanda muke cika harkokinmu na neman kuɗi da neman abinci da bashi kwanan nan wani ɗan kasuwa yake gaya mu kwanan nan bai wuce sati ɗaya ba ya ce yana neman shawara ya ce malam ina da kuɗi a hannun mutane a kasuwarmu ya kai naira biliyan ɗaya naira miliyan 1,000,000 ya ce malam ba wai bin sa ake ba shi yake bin mutane ya ce malam kowa idan ya zo burinsa ko yana da kuɗi sai ya naɗe kuɗin ya ƙi ya bayar da kuɗin sai dai a bashi kaya a bashi ya fi sha'awan a bashi yanzu a kasuwa ba kowane mutum ba ne ya isa ya je ya cike kuɗi ya sai kaya a bashi kaya galiban bashi ake karɓa saboda bashin ya zama kawai mai ruwan dare kawai ya zama jiki kawai mutane ba a karantar da su haɗarin da ke cikin bashi ya ce miliyan 1,000,000 ya ce ni ma wani kuɗin ba nawa ba ne kuɗin turawa ne kuɗin 'yan china ne kuɗin wane ne da muke harka da su miliyan 1,000,000 a karama kalla ya ce kuma dukkansu 'yan uwana ne musulmi alhazai ne gashi nan ina ganin suna hawa motoci na miliyoyi suna da shaguna abin da yake faruwa shi ne idan aka ci bashinka aka karɓi kayanka idan ka ba da mutum kayan naira miliyan 1 misali zai je in yi cinikin 700 zai taho da 700 din sai ya soke 700 din a aljihu naka ne fa kuɗin sai ya ce to a ƙaro masa wasu kayan sai ya biya wannan 700 din sai ya karɓi kuma nan miliyan 1,500,000 wannan shine shine dan kasuwa mai kawo turnover mai kyau. Turnover din sa tana da kyau, saboda an ba shi kayan zai sayar na miliyan da aka ba shi, sai zai ba da 700 a rubuta ana bin sa 300. Idan baka da kayan da zaka ba shi fa, bare biya ka wannan kudin ba, kana gani ba zai biya ka kudin ba, sai ya tafi wajen wani alhajin ya ba shi wannan kudi ya siyo wani kayan da kudin ka, kai kuma ka zo Allah annabi yana baka da 70,000, 50,000, 30,000, 1,000 kaza, wallahi haka ake. Akwai yan kasuwa a nan a gabana suna ji na suna kallo na, sun fi ni sanin wannan karatun, haka ne. A ga mutum mallam yana tamfatsa gida, yana lika kudi a gida, amma idan ka je ba shi da cikakken jari na 5,000,000, amma yana da a shagonsa da shagunansa yana jan kaya ya kusan na 300,000, amma duba gidan da yake tamfatsawa, duba motocin da yake sayawa ƴaƴansa, duba suturar da yake sawa, duba kadarorin da duk in an daga kadara za a sayar shi yake saya, amma wallahi mallam duk kayan bashi ne na al'umma da yake karba, kuma ya kiyaye gaya wa ƴaƴansa, ƴaƴansa sun dauka kudin ubansu ne, ba san cewa ubansu akan bashi yake rayuwa ba. Sai mutum ya zo ya mutu, a zo a yi ta lissafi, ka rasa me nasu ne mallaka, komai nasu, in an zo za a sayar da shi, za a iya sayar da duk abin da ya mallaka a biya mutane bashi, ba amma gama biya ba wallahi. Saboda me? Saboda ba a tsoratar da mutane hadarin bashi ba. Zalunci ne ka karbi kayan mutum ka sayar da kayan, ka ki ka biya shi kudinsa, ka je ka sayo wani kayan da kudin dan uwanka, shi kuma ka bashi. Wai yanzu fa idan kana da kudi a gurin wani, sai dai ka je kana lallabansa, alhaji me za mu samu ne, alhaji da Allah za mu dan samu wani abu ne, alhaji ka takura mun dan Allah, kai ka san kasuwan nan ba wani abin da ake ba, kuma fa ya sai da kayan. Wani lokacin in ka zo sai a ce ga kayan nan zo ka diba, sai a debi matattun kayan da kasuwa ba ta yi da su, an gama sayan irinsu baya tafiya, in za a biya ka bashi da shi za a biya maka, so a zo a tattaro maka wannan uban kayan ka zo ka tara, kai ba za ka iya ba da shi sadaka ba, kuma kasuwa ba ta karban sa, ka rasa yadda za ka yi da shi. Akwai kayan da yan kasuwa suna cewa ya fi shekara 10 a zubai a cikin sito din su, an dina yayin kayan kuma ba za su sayi ba, kuma ba za su iya ba da shi sadaka ba, kuma kudin mutane ne. Da haka kuma yanzu ake yin kasuwanci, yanzu ko da kasashen wajen nan ne da ake tafiya, in banda wasu kasashen da suka waye sai ga ana cutansu ba, idan ka tafi da naira 5,000,000 za ka iya zawowa da kayan naira 12,000,000 ko kasa da haka ko sama da haka, ka zo mallam ka yi ta wadaƙa da kudi, ana gani a cika ai wani ya fito ai, ai kasuwa tana jan wani, ba san cewa kudin mutane ne yake juyawa ba. Wani yayi irin wannan abun, ya tara ya tara, ranar da Allah ya jibo masa mutuwa ya fadi ya mutu, aka zo ana rikici da ƴaƴan suka ce ba san wannan karatun ba, kudi kudin ubansu ne, kuma ba za a biya ba, wayo za a yi wa ubansu, su gado za su raba, uban ya mutu sun bashi da bala'in bashi, masu kudi sun yi Allah ya isa, wanda za su shiga kotu sun shiga kotu ana tafka shari'a, yara dai sun rabe gado. Allah ya gyara mana halin mu. Ni dai na sha fada ina maimaitawa, zan kuma da fada wallahi yan uwana, da wanda yake ji na, da wanda yake kallo na, da wanda zai ji ni a nesa nan gaba, wallahi ba karamin hadari bane mutum ya je ya ciwo bashi ya zo yayi wata harka wai dan ƴaƴansa, wallahi ba karamin hadari bane ka je kai ta cin kudin mutane saboda ka gina musu gida mai tsada, kai ta cin kudin mutane saboda ka sai musu gonaki da gidaje, a ce ka mutu ka bar wa ƴaƴanka kadarori, kai ka tara wa kanka bala'i, bala'in da ƴaƴanka ba za su iya warware maka shi bayan ka mutu ba. ƴaƴan wannan zamanin ne za su iya jurewa su biya naira 100,000,000 da ake bin ubansu? Wallahi mantawa ma suke, in ba matsi ne aka samu na masu cin wanda suke bin ka bashi ba, mantawa suke, burinsu kawai a raba gadon nan su dauki abin da za su dauka. Yaya za ka je kana cin bashi kana gine-gine, kana cin bashi kana sayan filaye, kana cin bashi kana
bude shaguna kana kaza wai dan ai saboda yaya ko mutuwa aka yi yayan nan yaran nan ba za su wulakanta ba kai naka uban nawa ya bar maka tsakani da Allah kai tunani naka tsohon nawa ya bar maka kai idan har a debo kudin mutane a tara dan a tara yaya abinda zaka yi yaran ka ka ba su ilimi ka ba su tarbiya wani yace yana ga yaransa kai kudi na ba naku bane ba kudi na ne ba naku bane kowa yayi kokari ya nemi nasa kuma gaskiya ya fada iya ga dama ya cinye kansa kafin ya mutu dan wasu suna cinye kudin nasu kafin su mutu sai ya gala cinye kudin sa tas ya bar ku da uban bashi ya tafi akwai su wallahi so duk wanda ma yake ganin wai baban sa yana da kudi shi yana da kudi ya bata kansa lokaci ka bashi ilimi ka sa shi a makaranta ka kula da tarbiyar sa ka dora shi akan seti in kasuwa ce ka dora shi a kasuwa shi ma ya nemi nasa amma ban ga dalilin da zaka zo kai ta tsara kudin bashin mutane wai dan ka mutu ka bar yayanka cikin wadata kai kuma ka tozarta ba anan gashi an gaya maka annabi ya ce bashi mutane aka zo a hadisi aka ga tarin mutane da yawa ga sunan mutane kirki ne ban shiga aljanna ba sai ake tambaya su waye waɗannan sai aka ce haula'i mahbusuna bidiyunihim mala'iku suke cewa waɗannan waɗanda aka tsare su ne saboda bala'in bashi da yake kansu ga sunan ana ta shiga aljanna amma su abun ya gagara saboda akwai bashi a kansu shi yasa annabi ya ce ba da addu'o'i da ya kamata mutum ya rinka yi don ya biya bashin da yake kansa اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر اللهم اقض عني الدين واغنني من الفقر اللهم اغنني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عمن سواك يا الله يا الله كوداتني ده حلال دينك كربان ده حرام يا الله كباني فللك كربان ده نيمن كيشير فللك kuma annabi yace duk wanda ya ci bashi saboda Allah yana da niyyar ya biya qadallahu anhu yawmal qiyama Allah zai biya masa ranar tashi alqiyama wanda ko ya ci bashi yuridu itlafaha ya karbi kudin mutane dan ya halakar da kudin ya cinye atlafahu Allah annabi yace Allah zai halakar da shi shi ma so dadin ta wanda ya ci bashin da niyyar ya biya ba da niyyar keta ba to ana kyautata tan Allah in ya ga dama zai biya masa wanda kuma bai yi da wannan niyyar ba to shi kuma al'amarin sa yana ga Allah jama'a mu rike wannan addu'a tana da amfani kullun annabin Allah yana yin ta bayan tahiya ayi kokari kafin sati mai zuwa wanda bai haddace ta bai haddace in Allah ya ce miki ka a duk sallolinka guda biyar kana wannan to Allah zai baka kariya daga waɗannan fitintunan sai ka ga malam kana rayuwa akwai mutanen da za ga rayuwar su za ta baka sha'awa shi dai ba za ka ce shi wani attajirin mai kuɗi bane amma kuma ba za ka ganshi ka ce yana cikin wulakanci ko tozarta ba Allah ya rufa mai asiri daidai gwargwado ya fi karfin abin da zai ci da abin da zai sha da sirrin da zai sa yana iya daukan nauyin iyalansa amma ba shi da miliyoyin kuɗi a banki haka kuma yake rayuwarsa mai kyau yana iya bada taimako iya dan abin da zai bayar to irin waɗannan malam ba su tara wa kansu bala'i da nauyi ba to su ne masu rayuwa mai daɗi amma mutum ya zo ya shirga wa kansa masifa a wannan rayuwar ka tara wa kanka nauyi a wannan rayuwar abinda in aka zo aka yi lissafi ba za ka iya bacci ba kai akwai haɗari kuma mu yi ƙoƙari mu rinƙa rage basussukan da suke kanmu bashin nan ya shafi kowa annabi ma ya ci bashi ai imamu al-bukhari ya ruwaito a adabul mufrad littafin sa annabi ya ci bashin wani ba yahudi suka yi alkawari zai biya shi lokaci kaza manzo Allah bai samu daman ya biya shi ba ba yahudan nan sai ya zo kafin lokacin biyan bashin kawai ya zo ya rika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi sai an biya shi kudin sa manzo Allah ya ce ai alkawarin da muka yi bai zo ba yace kawai ya fasa sai an biya shi ya kama gaya manzo Allah magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka tashi cikin fushi da bacin rai za su yi kaza sai ce a ku kyale shi fa inna li sahibil haqqi maqala wanda duk yake da haƙƙi akan ka ai yana da bakin da zai magana akan ka tunda yana binka ko baka biya shi ba dole ya ga ma bakar magana matarka kana cin bashin ta kullun baka biya wata ran zata zo ta yanka ma bakar magana saboda baka biya hajiya ba ni 2000 da Allah to alaji fa akwai fa 7500 baka biya ba tun wata uku da suka wuce rubuta saki ke hajiya da Allah taimaka min 1700 nan zan na abin nan kafin mu abin nan ana ta rubuta kudi sun taru kai gani kake kudin matarka halal ne wallahi sai ka biya babu wani nassin da yace ka cinye kudin matarka to wannan matarka ma bata kyale ka ba yaya ko danka ne a wannan zamanin ka ci bashin sa zai je rubuta ya ce ina bin babana 2000 to ballantana wanda ba danka ba don Allah ya uwana mu yi kokari a harkar kasuwancin mu da mu'amalolin mu rage bashi addu'a ta farko kenan addu'a ta biyu Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi li fi dari ya Allah ka gafarta min zunubina kuma ka yalwata min gidana ka ji wannan zancen ka gafarta min zunubaina ka yalwata min gidana ma'ana ka bani yalwa a gidana ka bani fadadden gida yalwataccen gida ashe samun gida yalwatacce ni'ima ce ta duniya a baka komai a wadace bangaren ka daban bangaren ƴaƴanka daban bangaren matanka daban bangaren baki daban kai wannan ni'ima ce kwarai ko annabi ma yana addu'a yana roƙon Allah wasili fi dari shi yasa yana da kyau idan mutum zai gina wurin zama ya samu wuri yalwatacce ba alfari bane yalwatacce a iya buƙatarsa ba wai yalwatacce aje a gina ba masu kwana a ciki ba an ta gina ɗakuna amma ba mai kwana tsohuwarka idan ta zo daga ƙauye gaishe ka wai ba za ta kwana a gidanka ba sai dai a kai ta boys quarter ta zabga ɗakuna sai aljanu ne ke kwana a ciki wallahi tallahi akwai wani bawan Allah da ya gina wani gida ya gayyace ni muka je na gani ni dai a iya rayuwata a iya abin da sani ban taɓa ganin guri mai kyau irin wannan ba ko a Makka ne da Madina kuwa ni dai a ido na a matsayin dai gida na ɗan adam kuma abin mamaki mace ɗaya ne a cikin gidan gida ne sama da ƙasa iya ganinka gadaje gadaje ya ce malam duk kayan da ka gani ba na Najeriya duk daga waje aka yi orders wancan a Ingila wancan a kaza wancan a China wancan a kaza malam ka je ka ga katifu masu bala'in tsadan da sun fi ƙarfin ka kwanta ga su can ɗaki guda a ciki an yi orders wallahi malam wasu kujeru malam ce wancan kujerun sun kai naira miliyan kaza set ɗaya ga sunan malam wani kan wani suna sun saboda tsabar dadewa sun yi kura har sun fara babbarewa injunan wanki ne kala kala ga sunan duka duka bai fi ai amfani da guda biyu ba amma ɗakuna kurun an yi su gaba ɗaya an zuba kawai an yi furnishing ɗinsu an zuba ba mai zama a ciki kawai wancan falo na ne na ƙasa wancan ina abin nan zan hawo sama ne yace wallahi malam sai ne wata biyar ba zo nan ba alli banda har bangon gidan allika masa abubuwa haka dai ne ta yi hulata ina gyara ta wallahi tallahi dan da za a dauki hoto na a wannan gidan na tabbata za a ga cikakken dan ƙauye ne yazo na yake kallo kallo nake ina kallon mutumin nan ina ta tuno nace shi ko wannan aina ya samu wannan kudin noma yayi kasuwa ya je ya kasa kaya ya samu wannan riba haka amma babban jami'i ne na gwamnati su ne manya manya masu masu yin dokoki motoci ko wallahi tallahi akar makalla akwai wadda a leda take kar azube ce ga sunan sai dai kullum mai gadi ya shiga ya tada wannan taiwamin a tada wannan sai dai a yi ta tayarwa ana kala kala wallahi nake ga muku wannan gani ido na haka nan fita daga gidan nan ko keke bai bani ba sai dai a ce mallam ai muna addu'a ai muna ka san yan wulatanci haka suke sun samu abin da suka samu mutum yana cikin wadata kuma yace ai muna addu'a ai muna addu'a kai fa gafa ga ka fa kai fa a galabaita ba kai da zaka yi addu'a fa galbani ne kai a gaji amma cewa ki ai muna addu'a ai muna addu'a bayan abin da ya samu din insha Allah insha Allah insha Allah to akwai alfahari wallahi malam ko dan ƴaƴansu yayi malam kafin ƴaƴan nan su girma su zo su ci moriyar wannan abun kayan sun lalace kayan bandaki ne kayan mai akwai abin da in yi shekara biyu uku an gama yayinsa ko a gida ne mutum ya kashe miliyoyin kuɗi in an shekara biyu uku an gama yayin wannan abin in abin wanka ne in abin alwala ne in famfo ne in socket ne an gama yayinsa to babbarewa za ka yi ka kawo sabon yayi ka saka ga sunan bulenti in gaya maka duk wani abu da ka sani akwai ɗakin da gaba ɗaya zannuwan gado ne a ciki duk zannuwan gado ne daman na faɗa tun da na fito na ce to zan yi fa wa'azi a kan irin wannan gidan ya ce daman malam na sani za ka yi ya ce ai ban ma nuna maka wani wurin ba wallahi ƙararren gaya mace ya ce ban ma nuna maka wani wurin ba kuma ba zan nuna maka ba zannuwan gado ne akwai ɗakin da wallahi gaba ɗaya fululluka ne a ciki ba irin wannan banzan filon na nan garin ku da kake wasa kake kwanci a kansa ba shi ba filo lafiyayye filo katifu ka waye waye abin ba a cewa komai wannan duka duniya ne amma da za a zo ana neman fi sabilillahi a wani masallaci babu generator ya lalace ba za su iya saya ba injina ku generatoci yanda ka san kamfani wancan na ƙasa kaza wancan zabgege kato soundproof ga su nan a jere fa da wannan ya lalace za a tada wannan da wannan ya lalace zai a tada wannan ba yanda za a yi gida ya zauna ba wuta kuma ga shi wuta 24 hours kuma dama irin wannan suna da manyan unguwanni ne da su kuma Allah mai iko kuma ba a ɗauke musu wuta sai da larura kuma ga injinan ya tara ba su da amfani amma masallacin juma'a nawa ne ba da injin da za a tayar masa duka wannan an yi magana a ce wadata ce rufin asiri ne amma wallahi akwai almubazzaranci irin wannan wadata malam kada ka roki Allah baka irinta dan ba ta da amfani wallahi kuma sai mutum ya zo ya tara wannan abun malam baya iya bacci sai ya sha kwaya duk wannan ni'imar da Allah ya bashi ba zai iya bacci ba sai an yi masa allura ko yayi wa kansa allura ko ya kwanta ya ta firgita da daddare kaga kato a gado yana ihu yana mafarki saboda ba zikiri ba ba nutsuwa duniyar an bashi ita amma ba a bashi nutsuwa ba Allah ka gyara halinmu so mu roki Allah ya yalwata mana gidajenmu ba da alfahari ba wa barik li fi ma razaqtani kuma yace kai mun ya Allah kai mun albarka cikin abin da ka azurta ni kai mun albarka kaga ashe akwai bukatar mutum ya rinka roƙon Allah ya sa masa albarka cikin albashinsa ya sa maka albarka cikin dan jarinka ya sa maka albarka cikin dan harkar da kake na noma idan Allah yi maka albarka cikin dan abin da kake juyawa wallahi malam za ka yi rayuwa mai daɗi na sha faɗa muku a karatu inda za ku gane yanzu wani yana jan miliyoyin kuɗi yake kashewa yana da matarsa ɗaya ko biyu da ƴaƴansa adadi kaza ba su fi yaƙin hannu ba amma wallahi kuɗinsa yana ganin baya isansa wani kuma yana nan a kasuwar kurmi allura da zare yake sayarwa allura fa irin ta gargajiya da masilla da alfowa da alimu ɗan ƙananan abubuwa da gaba ɗaya idan ka haɗa jarin shagon nasa bai wuce 7,700 ba amma kullum zai zo kasuwan nan da wannan ɗan ƙananan abun allura fa mallam in ka je ka ba da naira 100 fa sai a baka kusan kwaya 60 dewa amma da wannan ne zai je ya kasa kayan a siya ya yi cefa ne ya aika gida gobe kuma ya sake dawowa barin da na buga muku misali yalan bello akwai mutumin da shi aikinsa yana tura yalan bello ne a garin nan yana sayarwa shi ne jarinsa don Allah a tunaninka jarin cikin wheelbarrow ta yalan bello nawa zai yi in fa ka ba da naira 100 fa sai ka ci haka rage a yanzu ka kar yalan bello nan amma wannan mai yalan bellan da shi zai rinka turawa ya zagaye garin nan kuma a ciki zai cire uwar kuɗi kuma ya cire ɗan abin da ya samu ya cafe ne a gidansa shi ma Allah yana ciyar da shi haka ne ko ba ka bane in ƙananan sanawoyi ɗin Allah ya yi albarka a ciki da su ɗin ake rayuwa yanzu wani tsofaffin silifa zake sayarwa tsofaffin wannan jari bola karafuna da waye waye yake sayarwa abinda aka zubar a bola shi kuma shi yake nema ya je kasa kuma ya sayar ya samu abinda zai ciyar da iyalinsa kuma ya yi wa ƴaƴansa ɗinkin sallah albarka ne dan inda zaka tsaya kai lissafi dalla dalla sai kaga kai wannan abun da zai iya rike shi da shi da iyalansa ba. Amma wani yana aikin albashi bai da mata yana daukan wajen 700,000 amma yana kukan ana cikin wahala kuma kudin ba sa isan sa, amma bai da mata bai mai mata ba sai ya tara kudi tukunna. Yanzu samari abin da suke gasa tara kudi sai mutum ya tara miliyan kaza sannan mai ya fara tunanin aure saboda kada ya aure mata ta zo ta cinye masa kudi, sai ka gama tarawa ka fadi ka mutu a cinye gado kuma insha Allah. Allahumma inni as'aluka sabata fil amri wal azimata ala rushdi wa as'aluka shukra ni'matika. Annabi yace yana yin addu'a, ya Allah ina roƙonka ka bani tabbata a cikin al'amari. Ka san malam amfanin wannan tabbata akan abu, ma'ana duk abin da ka kama shi ka tabbata kansa ka kure shi, ba wai kana kama wannan abun ka jefar, kana kama wannan abun ka jefar, za ga wani cikin al'amuransa bai da wani sabaci. Yau ya bude shago a can yana sai da kaza, kai bai iya tabbata ba, ya tsallaka ya koma harkar karafuna, kai abun ya gagara an ce masa ya koma harkar sayan jakuna ana kaiwa kudu ana samun kudi, ya tashi ya koma yana sayan jakuna, daga nan ya dawo an ce masa ai ana samun harkar raƙuma tana tafiya, ya dawo ya kama raƙuma, daga baya zuwa ce kai ai gwandaka shiga harkar jari bola ana samu, yanzu mutane sun watsar da wannan sana'ar ana samun kuɗi, daga nan a ce tashi nan ka koma harkar sayan kaji a ƙauyuka ana samu. Sai ga malam bai da wani sabati akan abu, duk abin da ya taba bai da garanti yanzu zai daina shi. To wannan rauni ne, kuma za ga mutum bai fiye ci gaba ba, yayi kuɗi ya samu gida yayi kaza, sai ka nan da nan ka je an ya sa wannan gidan a kasuwa ya bugar da shi, kai ai wani ya fara kaza, ai ya sai motoci manya ana harka da su, tantanin ya zuba su a kasuwa ya bugar da su, ya shiga wata harka, wato yana da kajuci baya ida hakuri, shi gani yake yi a can an fi samun kuɗi, so ba zai iya hakura da wannan abin nasa ya tabbata a kai ba, saboda wancan an fi samu, sai ya je sai ga kuma ba haka bane. Ka nemi Allah ya baka tabbata akan al'amari, haka ibada, wanda ya ga dole ya yi can yau ya fada can yau ya yi nan yau ya fada, ba zai iya tsayawa ya yi wani abu ya yi itikanin sai kyautata shi ba. Wal azimata ala rushd, yace Allah ka bani azima, abinda ake nufi husnul tasarrufi fil amri wal iqamati alai, kyakkyawan tasarrufi akan al'amari da tsayuwa akan abu, duk abin da zaka yi ka yi shi mai kyau kuma ka tsayu akan abun shine al azimatu ala rushd, akan shiriya. Wasu malamai suka ce wato mutum ya kafu akan wani aiki mai kyau ta yanda zai tabbata kuma ya dawwama akai, shine al azimatu ala rushd. Al azima din shine wato ka takaice nufinka akan wani abu kuma ka aikata abun, takaice nufinka akan wani specific abu kuma ka dawwama kan abun, ka kiyaye ka kula da shi sai ka zama masta a ciki, in ka shiga sai ka zama oga a ciki, sai ka taimaki wasu a ciki, in kai karfi Kano na ka kakkafa mutane, sai kuma ka koma ka kama wata harka shi ma ka je kai karfi ka kakkafa mutane. Wannan shine abin da ake so a wajen ibada da kuma rayuwa. Was'aluka shukra ni'matika, ya Allah ina roƙonka ka bani ni'imar godewa wa ni'imarka. Alheri ne in Allah ya maka ni'ima ka tuno shi ka gode masa, ko a cikin mutane malam duk mutumin da idan an masa abu bai iya godiya ba, to wannan abun mutumin abun zargi ne a cikin mutane. Kaga dai malam ana yin abu ne dan Allah, amma wallahi a dabi'ar mutum ɗan adam in kai wa mutum abu bai iya bude baki ya ce jazakallahu khairan nagode Allah sa albarka ba, sai kaga nan gaba ba za ka sake bashi abun ba, gashi dan Allah ka bashi, ko ya gode ko kare gode na'am wannan dama Allah ya ga ka bashi, amma idan baya yi wa mutane godiya to sai kaga kuma kai gwanda in je in ba wani, Allah kalli ka ba wanda zai maka addu'a, malam Allah shi ma albarka, malam naga sako nagode Allah ya saka, wannan abu ne mai kyau. Amma ka dauki abu ka ba mutum yadda ka san bashi yake binka, bai iya cewa ko jazakallahu khairan ba zai faɗa ba. Na'am na gaya mana ko ya faɗa ko kai ya faɗa, kai niyyarka a wajen Allah ta kai don Allah ka bashi. To haka wanda baya gode wa mutane to bai zai gode wa Allah ba. Manzo Allah yake cewa man la yashkuri nasa la yashkurillah, wanda baya yi iya yi wa mutane godiya to ko insha Allah ba zai iya wa Allah godiya ba ma. Hakan Allah zai tai mai abu amma ba zai iya bude baki ya ce alhamdulillah ba. So mu koya wa kanmu godiya, ko da 'ya'yanmu ne dan Allah a gida, mu koya musu idan mun ba su abu su rinka cewa baba jazakallahu khairan, ko mun karancin abu ko alawa ka ba yaro ya karba ya jiya kace yaka kace jazakallahu khairan kace baba nagode da dadi, in ka ba wa yaro abu ko ba danka bane ka miƙa mai yace nagode ba za ka ji dadi ba, to yaya zaka bar danka kana bashi abu baya yin godiya, kai ma bai gode maka ba ubansa, ballantana wanda ba ubansa ba. Haka mata mutum yazo ya kare hidimarsa, na'am ina fadaddana muku aqidar shine ba ana bada mutum abu dan ya gode mani, la nuridu minkum jaza'an wala shukura, tana nan, amma kuma akwai babi na tarbiya, akwai babin sani ya kamata kai wa mutum mutunci yayi godiya. Man la yashkuru linnasa la yashkuru lillah, idan sun maka ka gode, idan an maka gode. Haka annabi ya koya wa sahabbai cewa Allah ma ya ce wa manzan Allah khudh min amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim biha, me yace wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum, ka je ka karbi sadaka a wajensu, je ka karbi zakka ka tsarkake su da ita, amma idan ka karba ka yi musu addu'a ka ji bakai. Annabi kansa in ya karba aka ce yayi addu'a ya ce Allah ya saka da alkhairi, inna salataka sakanun lahum, to ya zaka rinka zuwa kana abu baka yin godiya? Butulci ne rashin yin godiya. Wa husnul ibadati, ya Allah ka azurta ni da kyautata bauta gare ka, bauta mai kyau, sallah mai kyau, azumi mai kyau, tasbihi mai kyau, salati mai kyau, zikiri mai kyau. Ba wai mutum yana yin abu wanda ko shi ne aka ce ibada lada akan abun bare bayar ba, baya kyautatawa saboda kayan Allah ne a gurguje. Yanzu wani da aka dauki hoton suna yin sallah a wani masallaci, sallah jami'i, ana nunawa a WhatsApp, abin zai baka tsoro. Allahu akbar, sami Allahu liman hamidahu, Allahu akbar, Allah, kuma wallahi dauka ake a hoto. Wani kuma a kasuwa ne aka dauki hoton sa, gashi nan yana yin sallah, abin zai baka tsoro. Kaga wannan babu husnul ibada, babu kyautata ibada a ciki. Wa as'aluka qalban salima, babbar magana, ya Allah ina roƙonka ka bani zuciya kubutacciya, zuciyar da bata rike wani, zuciyar da bata gaba da wani, zuciyar da bata fushi da wani, zuciyar da bata kullatar wani, zuciyar da bata da hasada, zuciyar da bata da hikidi. Ka san masifar ita ce akar maka Allah, Allah ya jarrabe ka, baka so kaga wani ya fi ka. Akwai wanda shi a duniya bai yadda ya ga wani ya fi shi ba, da zarar ka ga wani ya sa rigar da tafi taka ba za ka yi bacci ba a ranar, ka shiga uku. Da zarar ka ga wani anguwar ku yana tashi yana gina gida mai tsada da yafi naka, gaba ɗaya baka da nutsuwa. Da zarar ka ga wani a kasuwa yana ja, kasuwa tana kawo masa, yana ciniki, yana da baki da yawa, sai ka ɗauki fushi da ɓacin rai da damuwa. In yi maka sallama baka amsawa, baka da kalban salima, baka da kubutacciyar zuciya. Kubutacciyar zuciya bata yin hasada, bata bakin ciki da abin da Allah ya ba wani. To kaga wannan muna da bukatar ta gaskiya. Sannan kuma yace was'aluka lisanan sadiqa, ya Allah ka bani harshe mai gaskiya. Ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur. لا يزال الرجل يصدق ويتعهد الصدق حتى يكتب عند الله الصديق لسانا صادقا, harshe mai gaskiya. In dai zaka bude bakinka kai magana, to gaskiya zaka fada, wannan babbar magana ce. Allah ya maka wannan arzikin ya nesanta ka da ƙarya. Usman bin Affan ya ce wallahi tunda nake a duniya da Allah yayi ne ban taba yin ƙarya ba, la fil jahiliya wala fil islam, ko a jahiliya ko a musulunci wallahi ban taba gariya ba. Allahu akbar, Allahu akbar. Mu ko yanzu visa zaka je nema wata kasa sai kai gariya? Dole wallahi dan sanda zai tsare ka a hanya, duba dai dan sanda iyakaci 200 ta raba ka da shi ko naira 100, amma wallahi sai kai gariya. Ka yadda kai masa gariya, Allah ya ji haushinka, shi ka kubuta daga hannunsa. Ƙariya, banda wanda suka mai da ƙariya cin abinci, ƙariyar zai zura kuma ya ci abinci da ita. wasaluka min khairi ma ta'lamu, ya Allah ina roƙonka duk alherin da ka sani. Kai ka ji wata magana, ya Allah duk alherin da ka sani ka bani. Wa a'udhu bika min sharri ma ta'lamu, ya Allah ina neman ka tsare ni da duk sharrin da kai ka san shi. Wa astaghfiruka lima ta'lamu, ina neman gafararka ga duk laifin da nayi wanda kai ka sani ko da ni ban san shi ba. Kai wannan addu'a tana da fadi kwarai da gaske. Wal mahfuzu mal yake fi adiyati kulli hafiz salati bi lafzil ifrat, idan kun lura اللهم إني أسألك، اللهم إني أسألك إياك، اللهم إني أعوذ بك، اللهم اغفر لي، كمر النبي ينايد لفظ إفراد، ما لفظ إفراد؟ معنى كمن شيك ديك يبدا، شيك ديك يبدا. سو أنت رويتو أبن داك هدتو من ذا الله ينايد الدعاء أو سورة ريدي وينايد الدعاء بلفظ الإفراد، اللهم إني كذا، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم yana cewa shi shi, amma ya koya wa al'umma ɗaya ɗaya kun su kowa idan ya zo sallah shi ma yayi. Akwai kuma Allahumma inna din, ana iya samu wata riwayar ta Abu Dawud ne, afwan riwayar da ta gabata riwayar Tirmidhi ne, wasu malamai suna da'afa hadisin yana da rauni. Riwayar Shaddad ibn Aws, Allah ya yarda da shi, Albani ya da'afa shi a cikin Sunanu at-Tirmidhi, Allah masa rahama, amma ma'anarsa tana da kyau kwarai. Akwai hadisai da yawa ingantattu da suka zo da ma'anoni da kalmomi da suka yi dace da wannan. Wa kana idza qama fi salati tata ra'sahu, na'am, Allahumma ighfir li dhanbi, a ina kenan, eh haka ne, Allahumma ighfir li dhanbi, annabi yana yawan fada a cikin sallarsa, ya Allah ka yafe min zunubina, wa wassi' li fi dari, ka yalwata min gidana, wa barid li fi ma razaqtani, ka yi min albarka cikin abin da ka azurta ni. Sannan ya ce wa kana idza qama fi salati ta'a ra'sahu, zakarahu Ahmad, manzo Allah cikin dabi'ar sa idan ya zo yin sallah ta'a ra'sahu yana sunkuyar da kansa. Kamar yaya idan annabi alayhi salatu wassalam yana sallah, mutane sun sha bamban a sallah, wani zai Allahu akbar har a idan da sallah yana kallon agogonta, haka ne ko ba haka bane? Wani kuma Allahu akbar haka, to wannan wanda in an yi Allahu akbar kansa yana kallon ƙasa din nan, to wannan ya zo a riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yawan sallarsa ta ra'sahu, kalmat at-ta'tu shine al-inhina bil ra's, haka yake ya sunkuyar da kansa, haka yana kallon inda zai yi sujjada, duk karatun da zai yi a haka yake sallallahu alaihi wa sallam, shine ta ra'sahu. Amma akwai riwaya da ta zo aka kawo ta a cikin sahih Bukhari, wata ran annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai aka ga yayi stepping back, ya taka daya biyu yayi baya, sai a riwayar aka ce yayi baya ne Allah ne ya nuna masa jahannama, ya nuna masa wuta yanda aka bude ta tana cin kanta da kanta, saboda yanda ta ga tana cin kanta da kanta sai yayi baya haka. To shine aka ce ashe wani lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah yana kallon ina? Saitin gabansa, tunda kaga ba a ƙasa ya gano ba, haka ya gani, yayi haka ne sai ya gano. Wasu ka ce a lokacin da Allah zai nuna masa ne din ya gani, amma dai abinda za ka riƙe mafi rinjayen sallar annabi sallallahu alaihi wa sallam yana kallon ina? Inda zai sa goshinsa, kuma shine aqrab ilal khushu', yafi kusa ya sa mutum khushu'i da rage tunani. Yanzu in ka je masallacin da yake suna da zane-zane, suna da akwatuna, suna da makullin fanka, suna da waye-waye, in ka daga kanka kana kallon haka, to kaga zai iya ɗauka hankalinka. Wani kuma ma sama za ka ga yana kallo, musamman shi ba shi ne liman ba, mamu ne ko ba ka bane ba, sama wallahi sama za ka ga yana kallo, ba abin da ya dame shi. Kuma in kuna so wata ran ana sallah, ku ɗauki hoton mutane a sahun gaba, wani yayi haka wani yana kallon haka wani yana waiwaye wani yana abin kenan dai inda abinda annabi ne yake yana me yana sunkuyar da kansa mun gane wannan ko tayyib to shikenan sai yace zakarahu ahmad wannan zance imam ahmad ne ya ambato shi a cikin riwayar sa wa kana fi tashahudi wanda Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin tahiyya yujawizu basarahu isharatahu idan yazo yin tahiyya to yana wato kallon sa yana kallon isharar sa me ishara ba ya haka tahiyatul lahi ba to wannan zaman tahiyyan da ya haka to wannan inda ya nuni din nan gaban inda ya nuni shine yujawizu basarahu isharata inda yake ya nuna a yatsan nan to nan yake kallo sallallahu alaihi wa sallama a tahiyya kenan ko wa kana fi tashahhudi la yujawizu kai to la to akwai la ba zai wuce ba inda hannunsa yasa din ba zai ketare shi ba kaman ba zai kallo can gaba kenan ba dai nan dai inda ya tsaje take nan yake sallallahu alaihi wasallama wa qad ja'ala Allahu qurrata ainihi wa na'imihi fi salati Allah madaukakin sarki ya sanya wa annabi jin dadin sa da farin ransa qurrata ainihi wa na'imihi da ni'imatasa fi sala ma'ana yafi jin comfortable yafi jin yana jin dadi da kwanciyar hankali a lokacin da yake cikin sallah very comfort a lokacin da yake sallah ka duba ni ikon Allah mana sallar da yau mu kuma gaggawa muke mu yi mu gama ta to shi kuma annabi inda yafi ko ina jin dadi shine a sallar sa fa kana yaqulu ya bilal arihna bis salah annabi yana cewa ya kai bilal ka ba mu hutu shine daga raha ne arihna biha ka ba mu hutu kira mana sallah ya bilal mu shiga mu samu hutu annabi yana ganin sallah hutu ce ma'ana yana samun kwanciyar hankali research bincike da aka yi na zamani ya tabbatar da idan mutum ya shiga sallah yana samun nutsuwa sama da yanda yake samun nutsuwa a cikin komai akwai baturen da ya bincike sa aka sa wata na'ura a kiyar wani mutum look yana yawo idan ya tafi kasuwa ko in ya je guri kaza ana dauka ana makin sai aka zo aka dora wannan na'urar a kiyar san yana sallah sai aka ga ya fi samun nutsuwa a lokacin da yake cikin sallah kuma wallahi haka abun yake malam sallallahu alaihi wa sallama ya mana bayani kuma ya karantar da mu malam yake cewa bilal manzo Allah yana cewa bilal ka ba mu hutu ka kira mana sallah wannan hadisin sahihi ne na Abu Dawud ne ولم يشغله ذلك عن مراعاة المأمومين مع كمال حضور قلبه ضد هوتن da annabi yake samu wannan din bai shagaltar da shi kuma da lura da shine mura'ati lura da mamunsa baya tsawaita sallar tsawai tunda yana cikin jin dadi ne ya tsawaita ta kuma har yadda zai cutar da mamunsa ba annabi kenan sallallahu alaihi wasallam ma kamali huduri qalbihi tare da cikar wato halatta zuciyarsa halatto zuciyarsa in yana yin sallah zuciyarsa tana cikin sallah ba irin ni da kai bane yau muna sallah yanzu kana sallah can ka tafi kofar mata can kana mandawari can ka tafi kaduna a sallah kana yobe a sallah kana maiduguri a sallah kana binuye a sallah ma'ana yawo mutum yake in ya kabbara sallah ba tunanin duniyan nan da bayan to annabi baya yin haka a sallarsa wa kana yadkhulu fi salati wa huwa yuridu italataha annabi yana shiga sallah sau da yawa in yazo yin sallah yana nufin ya tsawaita yin sallah amma fa yasma'u buka as-sabi sai ya ji kukan dan yaro ko yarinya yayi niyyar yin sallah mai tsawo don yayi ibada amma in ya ji kukan yaro fa yukaffifuha makhafata an yashqa ala ummihi sai ya sauƙaƙa sallar dan yana jin tsoron kar ya tsananta wa uwar yaron ba wai ya tsananta yaron ba ya tsananta wa uwar yaron ka duba kaga wannan annabi yana kula da haƙƙin dan adam annabi limami ne mai adalci koda zai ja sallah da ya jiyo kukan yaro kai sai ya rukuyi Allahu akbar sallallahu alaihi wa alihi sallama akwai koyi a cikin aikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa kadalika kana yusalli al-farda wa huwa hamilun umamata binti ibnatihi ala atiqihi saboda kikkiawan dabi'an manzon Allah da tausayinsa yana zuwa yin sallah yana dauke da wato umama yar gidan yarsa Zainab kenan manzon Allah yana da ya Zainab to tana da ya mai suna umama sai ya zo jikarsa ce sai ya dauke ta yana sallah yana goya ta a kafadarsa idza qama hamalaha in ya miƙe sai ya dauki yarinyar wa idza raka'a wa sajada wada'aha idan yayi ruku'i zai yi sujjada zai yi ruku'i zai sujjada sai ajiye ta a ƙasa din ya samu yin ruku'i saboda ba za ka yi ruku'i mai kyau kana rike da yaro ba in dai ba goyon sa kai ba shi ko aka fada yake daukan shi yake daukan ta wannan yana nuna annabi yana son yaro yana son yara sai ya sauke ta wa kana yusalli fa yaji'u al-hasan wal-husayn fayarkabani ala zahrihi wanda Allah yana yin sallah sai Hassan da Hussein su zo suna hawa gadan bayansa Allahu akbar baya dukan yara ba mai jifa da yara bane ba ba mai ce ke zo ki doki danki ba na san abin baya yin haka yana sallah jikokin su suna hawa gadan bayansa kuma sau da yawa aka ce a riwaya idan yaron ya hawa gadan bayansa sai annabi ya tsawaita sujudan dan yaron ya dade a bayan nasa baya so ya dago ma dan kai ya ture yaron mu ko yanzu yaron ka yana zuwa ma kana sallah daman daukar sa zakai da hannu dai zaka rike kafadar sa ka jefa shi can gefe kai wa uwarsa to ki dauke shi fa yutilu sajdata ka gani sai ya tsawaita sujada karahiyata an yulqiyahu an dahrihi saboda baya so ya jefar da yaron daga gadan bayansa wannan hadisi Imam Ahmad da Nasa'i suka rawaito a wancan malaman fiqh suka ce wannan dalili ne na cewa karamin aiki baya lalata sallah dan mutum a sallah ya dan yi dan taba taba haka to sallar sa bata bace ba yau gashi annabi yana daukan umama jikarsa a kafada sa yana sallah in yi ruku'i ya aji in yi sujada ya aji ga Hassan da Husaini suna hawa gadan bayan manzon Allah a sallah kaga wannan duk aiki ne kaga kenan maganan malaman Hanafiya kullu harakatin tubtilu salah duk wani motsi yana lalata sallah wannan magana tana da rauni sannan malaman suka ce sun yi ijma'i cewa aiki mai yawa yana lalata sallah haka Ibn Abdul Bari ya faɗa a cikin at-tamhid in dai aiki yayi yawa a sallah ya huce hankali to sallah ta baci ina fatan kuna fahimta riwaya ta zo an tambayi Imam Ahmad kamar yadda Imam Al-Asram ya faɗa yace ni a gabana aka tambayi Imam Ahmad shin ya halatta mutum ya dauki ɗansa ya goya shi a kafada yana yin sallah Imam Ahmad ya ce eh kwarai kuwa ga annabi nan yana daukan jikarsa umama sai ya ce amma kuma ba zai dauki yaron ne saboda tsabar san yaro ba idan kamar yaro yana kuka kamar uwarsa ta tafi ta bashi kamar uwar tana wanka kai kuma kana sallah kamar tana kicin bata ji kukansa ba kai kuma kana sallah sai ka je ka dauke shi karamin aiki ne kana kusa da gado ka dauke shi ka rike shi kana sallah ka wannan bai bata maka sallah ba jumhurin malamai suka ce ba a yadda a dauki yaro a sa shi a kafada a rike shi ba in ba sallan nafila ba dan abin da aka rawaito annabi yana yi a sallan nafila ne amma wasu malaman suka ce a ya halatta ko nafila ko farilla inda mutum zai dauki yaro ko nafila ko farilla ne ba laifi inda bukata wannan shine ra'ayin Imam Malik idan akwai larura akwai bukata idan mutum ya dauki yaron sa ya rike shi a kafada ko ya goya shi kai idan zai yi a saba maka shi da zani a gadan bayanka ba komai daura shi kai ta sallah ba komai ya halatta rahama ce da jin kai so wannan shine kadan daga cikin aikace-aikace da manzon Allah yake wani sati sai mu tashi akan matsalar sadat nana Aisha yana yin sallah nana Aisha ta zo tana kwankwasa kofa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taka dab 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 yaje ya bude mata kofa ta shigo ya tako dab 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 ya tsaya inda yake sallah kuma ya ci gaba kaga wannan yana nuna annabi yana kula da matarsa ko ba ka bane ba amma ka zo gida kullum kana fada da matarka ni ba za a yi mun wannan a gida ba kaza 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 je ki bude kofa je ki kaza kai baka da rahama baka da tausayi ba abin da kake dauko cokali dauko ruwa dauko kaza ka ma yaro wanke masa kaza baka iya komai a gida ya kamata a gidanka a ga kana dan hidindimu ka dauki yaro ka goya shi wani bawan Allah ya burge ni na ga ya sa an dau hoton sa ya sa a Facebook yayi sabon aure ne ya goya ɗansa a baya ya shiga kitchen yana gauraya miya da zani fa ga dan gemun sa yace haka ake nace an gaishe ka wadanda ba su da mata kuma Allah ba da hakuri abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tunda ma har shi Allah ya fi mana Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Na rawaito shi walakinni sai dai abin da ya faru lam aqulhu zalika alyawm a ranar da ciwon zai same ni in fada wannan jarabawar ban fadi wannan addu'a ba limaza sai ce liyam biya qadarullah kawai haka Allah dama zai zartar da kaddara sai sa ka kai bacci ko ka manta ko kai kuskure ko ka zuba ba daidai ba duk muna waɗannan kurakuran a rayuwarmu sai kuma daga baka ce kai ba fa haka na so na yi ba liyam biya qadarullah babu du'a inda safi fi sabilillah babu yin addu'a lokacin da aka hada sahu za a taimaki addinin Allah حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال ساعتان تفتح لهما ابواب السماء وقل داء تردد عليه دعوته حين يحضر النداء والصف في سبيل الله يجي لو كتا غدا بيو انا بوده musu kofofin sama wa qalla da'in karan kadan za a samu mai addu'a turaddu alayhi da'awatuhu da za a maido masa da addu'arsa wa qalla da'in kadai kwarai ake samun mai addu'a turaddu alayhi da'awatuhu da za a maido masa da addu'arsa wannan lokaci ne guda biyun nan hina yahduru nida lokacin da kiran sallah ya zo dama an ce tsakanin kiran sallah da tayar da iqama ba a maida addu'o'in da aka yi a wannan lokacin duk abin da kake so ka roki Allah tsakanin kiran sallah da ta da iqama wannan lokaci ne mai albarka lokaci ne na amsa addu'o'i kaga wannan yazo wasaf fi sabilillah da kuma lokacin da aka yi sahu a tafarkin Allah duk abin da yake na Allah ne kuma aka yi sahu to a cikin sahun ka roki Allah zai biya ma bukata babu da'awatin nabi babi mai magana akan addu'o'in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato in ka karanta littafin al-kalimut tayyib kuma ka karanta littafin hisnul muslim ka karanta littafin al-azkar da sauran littattafai da aka tattara addu'o'in manzon Allah zaka ga babu mutumin da yake addu'a kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam حدثنا عمرو بن خالد قال حدثني الليث عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان اللؤلؤة عن أبي سرمة قال كان